الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شاءكو قواتن ذو القعدة هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دايا دريه دا أربعين دا da 45 wadda ta yi daidai da 21 ga watan 5 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Al Halal wal Haram fil Islam littafi ne wallafar Dr. Yusuf bin Abdullah Al Qardawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 130 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun shiga gabar tattaunawa akan abin da ya shafi mu'amala ko alaka al-ijtimaiya ma'ana alaka irin ta zamantakewa inda malam ya mana shimfida game da wato manufar musulunci game da wannan babi inda musulunci ya kulla alaka ya kuma gina ta akan wasu muhimman tuwasu guda biyu tushe na farko shine kiyaye yan uwantaka ma'ana igiyar da za ta zarge tsakanina da dan uwana tsakaninta da yar uwarta sannan ainihin wato tushe na biyu shine kiyaye haƙoƙin juna tsakanin musulmi da kuma kiyaye alfarmar juna waɗannan su ne kamar manyan asalai waɗanda a kansu aka gina alaƙa tsakanin al'ummar musulmi mun karanta ainihin wato wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar da haka kenan dukkan wata magana ko wani aiki ko wata ɗabi'a da za ta ƙetare iyaka ta zamto ta karya wata ƙa'ida cikin ƙa'idojin nan guda biyu ko tushe cikin tuwasun nan guda biyu ko kuma ta zama barazana ga ɗaya daga cikin tuwasun nan guda biyu to lalle musulunci yana faɗa da wannan ɗabi'ar yana faɗa da wannan aikin yana faɗa da wannan maganar ainihin wato yana kuma haramta ta to bayan mun yi wannan mun karanta wata gaba da malam yake cewa bai halatta musulmi yayi gaba da dan uwansa musulmi shi ma nan mun yi bayani gwargwadon hali a ƙarƙashin ayoyi da kuma hadithan da malam ya kawo a wannan babi da aka bu mu ƙara sababin ba lokaci ya cin mana za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wa hadha ma lam yakun dhalika al-hijran wa tilka al-muqata'atu lillah ma'ana bai halatta musulmi ya yanke alaka ya yanke zumunci da dan uwansa mun karanta hadithin da zumunta take cewa wanda yake sadar da ita Allah ya sadar da shi da rahama wanda kuma yake yanke ta Allah ya datse shi da rahama hadithin la yadkhulul jannata qati'un ma'ana mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba sannan sadar da zumunci ba shi bane kazo a zo maka kayi ihsani ai maka ihsani ka kyautata a kyautata maka a wato shi sadar da zumunci na hakika shine a yanke zumuncin da kai kai kuma ka sadar a hana ka ka bayar
amunana ka kyautata, a ƙaurace maka kai kuma ka dinga ziyartar mutum. Laisal wasilu bil mukafi, manzala ce ba mai sadar da zumunci ba ne wanda idan an zo masa ya zo, in an sadar da zumunci da shi ya sadar, in ba a sadar ba shi ma ya ja baya, in ba a zo ba shi ma ya ƙi zuwa, wannan ba shi ba ne mai sadar da zumunci. Haƙiƙanin mai sadar da zumunci, manzala ce walakin alwasil alladhi idha quti'a darahimuhu wa rahimahu wa salaha. Haƙiƙanin mai sadar da zumunci shi ne wanda idan an datse igiyar zumunci da shi, to shi kuma ya ɗinke ta ya sadar da ita. To wannan hadithin a kansa muka tsaya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa hadha ma lam yakun dhalika al-hijran wa tilka al-muqata'atu lillah. Amma fa wannan ana magana ne idan ya zanto ƙauracewar da yanke alaƙar lillahi, idan wato ya zanto ma lam yakun dhalika al-hijran wa tilka al-muqata'atu lillah, matukar wannan ƙauracewar da wannan tsinke alaƙar wato lillahi dan Allah ne, ma'ana matukar lam yakun bai kasance yanke zumuncin da ƙauracewar dan Allah bane. Kenan idan dan Allah ne ka yanke alaƙar ka da wani, dan Allah ne ka ƙauracewa wani, ka ja baya da wani saboda Allah, wa fillahi kuma saboda Allah, ma'ana idan ya zamto kenan ka yanke alaƙar ka tsakaninka da shi, ka kuma ƙaurace masa lillahi dan Allah ne, wa fillahi kuma saboda Allah, wa ghadaban lil haqqi da kuma fushi akan gaskiya, fa inna awthaqa ural islam, fa inna awthaqa ural islam al hubbu fillah wal bughd fillah. Sai zamanto mutun ne yake saba wa Allah, gadangadan yana fito na fito da dokokin Allah, akwai reni da tsagiranci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan yasa kaga take-takensa mutum ne mai yin takakka ga shari'ar musulunci, wannan yasa ka datse alaka tsakaninka da shi. Mutum ne wanda yana rena alqur'ani ko ayoyin alqur'ani, ko yana izgili ga wani wata sufa ta addini, wannan yasa ka ƙaurace masa ka ja baya da shi. Wannan ba za a sa ka a sikelin ka yanke zumunci har a ce maka la yadkhulul jannata qadiun, ba wannan ake magana ba. Kenan dan uwanka ne, wanka ne, ƙaninka ne, wan mahaifinka ne, ƙanin mahaifinka ne, gwaggwanka ce, innarka ce, amma tana fito na fito da Allah, furi falo tana fitowa ta saba wa Allah, wannan yasa kaga take-takenta sai ka janye alaka, ka daina zuwa inda take, ka daina zumunci da ita. To wannan yanke alakar kayi ne dan Allah, dan nuna kishinka ga addinin Allah. To wannan ba zai zamto laifi ba a tattaunawar da muke yi. Shine abinda malam yake cewa wa hadha, wannan yanke zumuncin, ma lam yakun dhalikal hijran, matukar wannan ƙauracewar bata zamto ba, wa tilkal muqata'a, matukar wannan yanke alaƙar bata zamto lillahi dan Allah bane, wa fillahi kuma saboda Allah, wa ghadaban lil haqqi da kuma fushi saboda an taba gaskiya. Fa inna, domin akwai hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa awthaqu ural iman, mafi ƙarfin igiyar imani, mafi ingancin igiyar imani, alhubbu fillah, ƙauna saboda Allah, walbughdu fillah, da ƙiyayya saboda Allah. Ma'ana in ya zamto wannan shine sikelinka, kuma dama haka hadithin yazo, in za ka so ka so dan Allah, in za ka ƙi ka ƙi dan Allah, kamar yanda malam Abdulrahman al-Akhdari mai lahallari shi ma yace wa an tuhibba lillah wa tabghuda lahu, in za ka so ka so dan Allah, in za ka ƙi ka ƙi dan Allah. Kenan sai zamto yanke zumuncin da kai yanke zumunci ne wanda yake dan Allah, ƙauracewa wani da kai ƙauracewa ce da kai masa dan Allah, ma'ana dan kana kishin Allah, dan kana kishin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kuma yana kokarin taba addinin Allah, yana kokarin taba Allah da manzon Allah, wannan yasa ka sa full stop tsakaninka da shi, mu'amala ku ta tsinke. Wannan madalla da wannan aiki da kai, kuma ba za a kira wannan yanke zumunci a matsayin kayan ke zumunci abin zargi wanda ake magana akai ba. Domin igiya mafi karfi ta imani shine ka zamto kana so dan Allah, kana ki dan Allah. In an ga kana son mutum, to insha Allah in aka zo aka kalli mutumin nan sai an ga ya cancanci ka so shi domin yana da sufofin a so shi dan Allah. In ku aka ga ka ja layi da wani mutum, ba siyasa bace ta sa ku ka ja layi da shi, ba wata rigima bace ta shiga tsakaninku ka ja layi da shi, ba wani kasuwanci kuka yi ba a ji dadin juna ba ka ja layi da shi, a'a an zo an kalla za a ga lallai jan layi da kai tsakaninka da wani dalilin ka yana da ƙarfi, domin mutum ne wanda yake fasiki ne, fajiri ne, mai saban Allah ne, mai ainihin wato bid'a ne, mai kaza ne, mai kaza ne. Wa qad hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kaga kenan ashe akwai kauracewa da daukan gaba da mutum mai lasin, kenan akwai wata gaba da kauracewa wadda tana da lasin, ita ce wadda ka kauracewa mutum dan Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace yayi irin wannan kauracewar, domin hajaran nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun kauracewa al-thalathatal ladhina khullifu fi ghazwati tabuka, mutum ukun nan cikin sahabbai da suka ja baya basu je yakin tabuka ba, Ka'ab bin Malik, Murara da Hilal bin Umayya, wayannan mutane guda uku basu je yakin tabuka ba, kuma da annabi ya dawo daga yakin tabuka ya tambaye su me yasa basu je ba, suka ce ba wani dalili, suka ga yawa annabi gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fushi ya kuma yanke alakarsa da su tsawon kwana 50, baya musu magana, in sun yi magana baya amsawa, sahabbai ba sa yi musu magana, in sun yi wa sahabbai magana sahabbai ba sa amsa tsawon kwana 50. Ashe in mutum ya zamanto ya taba Allah, ya dace ka ja layi har sai ka fahimci cewa ya gane bai kyauta ba, yayi kuskure kuma yayi nadama, ya dawo kan hanya, sannan sai ku ci gaba da mu'amala da shi. Kenan kauracewar gwargwadon yanda ka fahimci ya gyaru, ko gwargwadon yanda kaga kaurace masan da kai ta taba shi kuma yana neman sulhu da gyara, ya kuma gyara, to sai ka ci gaba da mu'amala da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai haka suka kaurace wayannan sahabbai guda uku wayanda basu je yakin Tabuka ba 50 yawman kwana 50, hatta daqat alaihimul ardu bima rahabat, har sai da garin Madina yayi musu kunci duk da fadin sa. Ka duba garin Madina, ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga sahabbai, ga ainihin ni'ima a garin, amma Ka'ab bin Malik, Murara ibn Rabi'a, Hilal bin Umayya, wayannan duk sai da garin Madina yayi musu kunci, saboda ba inda za su je su sarara, duk inda suka je sai a tashi a basu guri. Kuma haka ake yi wa mutumin da yake sabawa Allah, amma ya sabawa Allah ku zauna ku tafa da shi, ku ci abinci da shi, ku ba komai, wannan shi banu Isra'ila suka yi Allah ya tsine musu albarka. Ya zamto ba a kyamar mutum yana laifi, wannan wace irin al'umma ce, kamar yadda muke fama da shi yanzu, kowa ya san shi tantiri ne, kuma haka zai shigo cikin jama'a ayi mu'amala da shi, ayi hulɗa da shi, ya shiga ya fita, ayi raha, ayi barkwanci, a tafa, wani lokaci a baina jama'a zai yi saban Allah, kuma ba wanda ya nuna cewa yana kishin Allah ko addinin Allah, a ja baya da shi, sai a ci gaba da hulɗa da shi. لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ هَكَذَا اللَّهُ تَعَالَى يَجِي kaji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi waɗannan sahabbai har sai da suka shiga cikin kunci, yanzu da muna haka ai mutane da yawa za su gyaru, yazo neman aure a hana shi, yazo kasuwanci a kiyi da shi, ya zauna a majalisa kowa ya dare ya bashi guri, saboda yana luwadi, ba mai cin abinci da shi, ba mai karbar abin hannunsa, duk inda ya shiga ya zama kamar mujiya a cikin mutane, za a ga masu irin wannan ɗabi'a sun daina. Kamar yadda na sha faɗa a gurin karatu cewa da muna yara, ko ta ba mutum yake sha ba a gaisa da shi, don kuma tsotsai yasa baka sani baka gaisa da shi, in ka iya tafi aka ce ma wane yana sha taba, yana shan taba kuma kun gaisa, sai kai da kanka ka ji kamar ka tsani hannunka kai ta dirza shi a ƙasa saboda ka gaisa da mai shan taba. Amma yanzu mu hawane ma wani taba har ma mutane suna daukar ta ba wani zunubi bane. Wa daqat alaihim anfusuhum, zuciyarsu ta yi musu kunci. Domin Ka'ab bin Malik yace wallahi in yazo yi wa manzon Allah sallama shi bai sani ba manzon Allah leban sama ya motsa wajen Muhammad da sallama ka duba da sallama wannan shine kishin Allah duk mutumin da ya taba Allah a nuna mai ya taba Allah bai kyauta ba duk wanda ya taba addini kar ba wata kara ba wani ana kaunarsa ko kaza ya taba addini to ai addini yana gaba da kowa addini kuma yana gaba da komai kuma za a iya sabawa a jalayi saboda wannan addini duk wanda ba zai iya haka ba to addinin nasa ba na gaskiya bane haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shata layi tsakaninsa da wayannan sabban sai da suka shiga kunci kai da karshe ma ce akai duk su kaurace wa iyalansu da karshe annabi ya turo da yake yace ku nisanci iyalanku ba har shi Ka'ab bin Malik yake cewa sakin su zami annabi aka ce a kawai dai an ce ku kaurace musu da haka shi Ka'ab bin Malik ya ce wa matarsa ilhi hikibi a halin tafira ya ce akwai wani dan babbansa masoyinsa ne suna da kyakkyawar alaka ya ce ya tsallaka ya ji gidansa ya ce ya yi musallama ya ce da rance da Allah ke zai musallama sai da annabi ya ce a ce da ya musallama ba mutum ya saba wa manzon Allah kuma ka ci gaba da bunda shi ba komai kai ya saba maka shine zaka dauki gaba da shi amma dan ya taba manzo Allah bai taba kowa ba kai a wajenka yace wannan ainihin wato abin nan katada yake cewa amma dai ka san ina san Allah da manzon sai yace to anan ne yake ban ansa amma ka sani ina san Allah da manzon sai yace wallahi ba a ba ba san ko haka ne kana san Allah da manzon ba ka san Allah da manzon ya amsa da kuka ka yana kuka sai da gidansa ya shiga kasuwa ba da shi ba kowa ba ka ba haka zai yi ta yawo a cikin da ba wanda zai yi ka sabida ya kiwa ya ke ta kuka kuma ba wa lam yakun ahadu yujalisahu ba me zama da su aw yukallimahu ba me magana da su aw yuhayyihi ko yuhyihim ba me gaishe su so ba da amsa musu hatta anzala Allahu fi kitabihi tawbatahu alayhi har sai da Allah maka ku sauki saukar da ayoyin karban tuban su sannan annabi ya fare musu magana sauran sabon da zai ba da magana a koma cikin Riyadu Salihin Imam Nawawi ya kawo doguwar kissa sosai wajen shafuka da yawa na kissar Ka'ab bin Malik wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Al-Maghazi hadithi na 4418 Imam Muslim a cikin At-Tauba hadithi na 2769 hadithin Ka'ab bin Malik wa hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'd nisa'ihi shahara haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauracewa wani sashi na matansa tsawon wata guda ashe ana kauracewa mutum saboda wani dalili na shari'a dalili na kashin kanka shine ba a so kai gaba da mutum ko ka kaurace masa amma dalili irin na shari'a ana iya kauracewa mutum tsawon lokaci har zuwa lokacin da za a ga yayi nadama akan abin da ya saka kaurace masa to sai kuma ada a ci gaba da hulɗa da shi kuma ina ga yama da za mu dauki wannan salan da yawa akwai mutanen da za su iya gyaruwa ta sanadiyar irin wannan horon amma mutum ana mu'amala da shi yana ba daidai ba kuma ba wani canji da yake samu tattare da mu'amalarsa da jama'a ai ka kaman ana ganin wannan hanyar da yake zai dinga ji kaman ba ma wani abu yake wannan hadithin na kauracewa da annabi sallallahu alaihi wasallam kauracewa sa ga iyalansa tsawon wata guda fa annabi ya kauracewa iyalan kaurace musu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi shaharan wata guda ya daina shiga wajen su ya daina magana da su gurgudan irin laifin mutum nauyin kaurace masa da za'a yi nauyin abun nan din shi yasa aka ce wancan na in sabani tsakaninka da shi ne annabi ya ce kar ku wuce kwana uku ba ku shirya in kai ya batawa kai yayi wa ba daidai ba da kai kuka samu sabani iya fushin da zaka yi na kwana uku kana haura kwana uku kuma to ka kuma shiga iyakar da Allah ya ce ka tsallaka amma aka taba Allah ko aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka taba addini a kana iya kauracewa mutum wata nima gwadon yadda za a tashiwa kauracewar a ba shi wani darasi kuma ba kai ba ire-iren ka duk sun ja layi su ne saboda an ban barma da kafo baraka ne
wa hajara annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin na sama na kauracewar annabi ga iyalansa imam al-bukhari ya rawaito shi hadithi na 5289 imam muslim hadithi na 1475 dukkanin su sun rawaito shi a cikin at-talaq daga aisha Allah ya kara mata yadda wa hajara abdullah ibn umar ibn lahu ila ammata ka gani ba gurgudan irin laifin mutum abdullah dan umar ya kauracewa dansa daga lokacin da yayi wannan laifin har ya bar duniya abdullahi dan umar baya mai magana dansa ne na cikin sa amma ya daina yi masa magana har ya bar duniya shi abdullahi dan umar har ya bar duniya baya yi wa wannan dan nasa magana li'annahu menene laifin da dan yayi domin wannan dan nasa lam yanqad li hadithin ya ki mika wuya ya ki sallama wa wani hadisi guda daya zakarahu lahu abuhu da baban nasa ya gaya masa wannan hadithin ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin hadithin naha fihi rijal an yamna'u nisaa min adh-dhahabi ila al-masajid daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda naha fihi rijal Annabi sallallahu alaihi wasallam na hafihi rijala ya hana mazaje an yamna unnisaa su hana matansu min adh-dhahabi ila al-masajid zuwa masallaci manzo Abdullahi dan Umar ya ruwaito hadisin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallaci idan matar mutun tace zan je sallar isha masallaci manzo Allah ya ce kar ka hana ta in bata tambaya ba shike sallata a gida ma an ce yafi falala amma dur sanda ta kwadaitu take ganin ya kamata ta je ta samu ladan jami'i yau dai tana sha'awa ta je masallaci tace ma zan je sallar magriba masallacin Ammar bin Yasir manzo Allah ya ce kar ka hana ta koda baka so to kuma shi manzo Allah ya ce yana so in tace za ta kar ka hana to shi kuma dan gidan Abdullahi ibn Umar da yaji wannan hadisin daga babansa sai ga lokaci ya canza zamanin ba irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam bane mata yanzu in sun fito maimakon zuwa sallar suna bugewa da kaza suna yin shigar da bata dace ba shi sai ya ce wallahi mu sai mun hana matan mu amsar da ya ba babansa kenan shi kuma Abdullahi dan Umar yace ina karantar da kai hadisi daga manzon Allah yace kar a hana kai kuma kana cewa sai ka hana fasabbahu sabban sayyi'an yayi masa wani irin zagi da aka ce bai taba yin zagi irin wannan ba kuma yace la ukallimuka abadan ba zan sake magana da kai ba saboda kai takakkiya da fito na fito da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa ba wai hadisin yayi attack ne a kallo yayi shi a iya tunanin sa zamanin yanzu ba irin na manzon Allah bane ba irin zamanin annabi bane da mata suna da tsari suna da alkunya suna da kaza suna da kaza suna kulawa suna kiyayewa sai ga zamanin abubuwa sun fara dan canzawa sai yi la'akari da wannan zamanin yaki kula da irin hadithin abinda annabi ya fara amma ka duba mabansa irin matakin da ya dauka a kansa kaga wannan duk ana gaya mana cewa idan dan Allah ne dan kare addinin Allah dan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai gaba da mutum kace ka daina kula shi abadan ko ka daina kula shi tsawon lokacin da kake ganin yayi nadama daga aikata wannan to wannan ba kauracewa bace ba gaba bace wanda take da laifi a musulunci wannan hadithin Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad din sa hadithi na 4933 isnadin sa kuma sahihi ne rijaluhu thiqat asalin hadithin yana Imam Muslim ya ruwaito shi hadithi na 442 a cikin as-sala wato cikin sallah sahahul albani fi ghayatil maram Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin ta'alikin da yawa wannan littafi na al-halal wal haram mai suna ghayatul maram shafi na 411 hadithin Abdullah dan Umar to kaga da ana gaya mana dalilan da ke sa a kauracewa mutum kuma ba a yi laifi ba amma idza kana al-hijranu wat-tashahunu lid-dunya amma idan kauracewar da kai wa dan uwanka musulmi gabar da kake yi da dan uwanka musulmi ba wani dalili saboda duniya ne saboda duniya ce kawai
in aka kalli makasudin kaurace masa da kai, aka kalli dalilin gabakka da wani, ba wani dalili na addini, dalili ne na duniya kawai. Fa inna duniya, to ana so ka sani, ita wannan duniyar la ahwanu ala Allah, tafi zama wulakantacciya a wurin Allah, wa ala al-muslim, kuma tafi zama wulakantacciya akan duk wani musulmi na kwarai, min an tu'addi ila tadabur, ballantana har ta bashi damar yanke alaka ko gaba, wa taqti'il awasir, da yanke igiya mai karfi bainal muslim, tsakanin musulmi wa akhihi da dan uwansa. Tayi kadan ita wannan duniya, tayi tsararo akan ta dai, ka daina kula dan uwanka akan wannan duniyar kaskantacciya, wulakantacciya, wanda musulmi kimarsa tafi duniya da abin da ke cikinta, a ce kayi gaba da dan uwanka musulmi, ka kaurace masa saboda kawai duniya, saboda bambancin siyasa, saboda kaza, saboda kaza. Wane irin musulunci kake? Anya ko musuluncin da Allah ya aiko manzon Allah kake yi? Da duniya za ta sa ka yi gaba da dan uwanka, in an ce wai me yasa baka kula wani, a ji dish tarkace ne duk abin da ya duniya ce. To irin wannan ita ce gabar da musulunci ya kyamata, kuma irin ta ce ake aibata mai yinta. Kaifa wa aqibatu tamadi fi shahana, ya za ka yadda da irin wannan gabar saboda duniya, bayan ƙarshen irin wannan zarmewar da ci gaba da tafiya a irin wannan gabar, hirmanu min magfiratillahi wa rahmati, tana haramta maka samun gafarar Allah da rahamarsa. Wane irin daƙiƙanci ne da kai ka yadda ka ci gaba da gaba da mutum saboda duniya, kuma ka samu a haramta maka samun gafarar Allah da rahamar Allah, domin gaba abinda take haifarwa kenan. Tana sa Allah ya fushi da mutum, tana sa Allah ya nesantar da mutum da rahama, Allah ya nesantar da mutum da gafara. Wa fil hadithi sahih, yazo cikin sahihin hadithi, tubtahu abwabul jannati, ana bude kofofin aljanna, yawmal ithnain wal khamis, dirral litinin da alhamis, ko litinin din nan da ta wuce an bude, kuma alhamis nan da za ta zo insha Allah, shi ma in Allah ya sa muna rayu, shi ma an bude, za a bude dirran alhamis, dirran juma'a, kofofin aljanna a bude suke. Fa yaghfirullahu azza wa jal, Allah mai girma da daukaka yana gafara, li kulli abdin, ga duk wani bawa, la yushriku billahi shay'a, da bai taba shirka da Allah ba, duk bawan da litinin ta kewayo baya shirka da Allah, aka zo alhamis baya shirka da Allah, to ya shiga cikin gafarar Allah madaukakin sarki. Illa rajulan, amma banda mutum, banda wani mutum guda daya, wani mutum ne, kana bainahu wa baina akhihi shahana, wanda tsakaninsa da dan uwansa akwai gaba, kuma saboda duniya suka yi gabar, shi ne kawai. Amma duk wanda Allah ya taimake shi, litinin ta zo baya cikin masu shirka, to ya shiga cikin wannan gafara. Duk wanda alhamis ta kewayo baya shirka, kuma baya gaba da dan uwansa, inda zai mutu cikin wanda Allah ya yi gafara, domin Allah yana gafarta wa kowane bawa cikin bayansa, matukar baya shirka, matukar baya gaba. Yanzu gaba muninta da girmanta a gurin Allah, har ya kai haka shirka gaba, an ce wanda duk baya shirka zai shiga cikin wannan gafarar, Allah zai gafarta masa ran litinin da alhamis. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce banda mai gaba. Fa yaqul, to shi mai gaba ya al'amarin sai yake kasancewa. Fa yaqulu, Allah yana cewa unzuru, ku saurara. Unzuru hadaini, ku saurara wa'annan mutane biyu masu gaban. Ba sa cikin wanda za a sa su cikin wanda aka gafarta, hatta ya tsaliha, har sai sun shirya. Da aka litinin da ya ta wuce baka shiga ciki ba dan uwa, kai iya bakin kokarinka, ka nemi wannan wanda kuke gaba da shi din nan, to kai kokari ku shirya da shi kafin alhamis. Yau muna talata, gobe laraba, kaga alhamis ta kusa kewayowa. watakila satinka na karshe kenan a duniya. Yi kokari ka nemi dan uwanka ku sasanta da shi a yafi juna, ko da dai ba mutuwa kai ba, ka shiga cikin wa'inda Allah zai gafarta musu rana alhamisi. Allah ya sa mu dace. Wannan hadithi Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin Albirr wassila wal adab, hadithi na 2565, hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda. Wa man kana sahibu haqqin fa yakfi an yaji ahu akuhu mu'tadhira, wanda ya kasance yana da gaskiya shine mai haqqi, wanda ya zanto yana da haqqi, fa yakfi ya wadatar, an yaji ahu akuhu dan uwansa ya zo masa mu'taziran, yana mai bashi uzuri, wa alaihi shi kuma wajibi ne alaihi akansa, an yakbala atizarahu, ya karbi uzurin dan uwansa. An ji an saba maka, an ji ba a kyauta maka ba, an ji kai ne mai gaskiya, amma sai wanda ya saba maka, wanda ya tauye ka din, sai ya zo ya baka uzuri cewa ne abin da ya faru gaskiya na gano nayi kuskure, kuma ba da gangan ne ba, ga dalili ga dalili ga dalili, karbi hanzarin sa ka cewa ne ai ta wuce shikenan. Shine abin da ake so ka fahimta a nan, an ji kai ne da gaskiya, don wani za ka ga abin da ke sake ingiza shi ya ci gaba da gabar shi aka bata yana da hujja, shi a ganin sa yana da hujja, shi ne aka yi wa ba daidai ba. To shine nan malai yake cewa an ji kai ne mai gaskiya, kai aka batawa, sai wanda ya bata maka ya zo, ko uzurin nan na ƙarya ya gabatar na dalilin da ya sa ya saba maka, ka karbi hanzarinsa, ka karbi uzurinsa, ka yafe masa, ka ce a biya wuce. Wayun hal khusuma, an hana rigima, an hana. La yambagi lahu an yarudda, kuma bai kamace shi ba ya kiyarda, ya zo ya ce gashi na zo in baka hakuri akan abin da ya faru, kuma kuskuren nan ma dai kuskure Allah ne da ya kawo, ko kuma shedan ne dai, amma dai ni ma ban ji daɗi ba, amma ina baka hakuri, ka ce baka yarda ba, kai baka hakura ba, bai kamace ka ba, bai kamace ka ba ka zamanto kai kuma ka ce ba za ka gafarta ba, ba za ka yafe ba. Wa yarfudu atizarahu, kayi watsi da uzurin da ya bayar, ce ni zaka zo ka yaudara bayan ka cutar da ni, bayan kaza kaza kaza, ba wani uzuri da zaka ga, ba wani anzari, ba wani dalili. A'a dan uwa, ba a san musulmi ya zama haka, kai an bata maka, an maka ba daidai ba, wannan yasa ka ja layi, sai wanda ka ja wa layi sai ya zo da kansa ya gabatar da uzuri, kuma ya bada hakuri, karbi hanzarinsa, karbi uzurinsa, yafe masa, a ci gaba da mu'amala. Wa fil hadith, ya zo a cikin hadith, man i'tazara ila akhihi bima'dhiratin falam yaqbalha kana alayhi mithl khadi'ati sahibi maksin, ko maksin ko mukthin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda dan uwansa yazo ya bashi uzuri na ya bata masa, ya bashi uzuri yace ya yafe masa, ya kawo wani hanzari, falam yaqbalha, amma wanda aka bata ya ki karba, ce shi ba wani uzuri da za a ba shi, ba zai yadda ba, kawai a ci gaba da tafiya a haka. Kana alaihi mithl khati'ati sahibi mukthin, manzo Allah ce to a gaya masa yana da kwatankwacin zunubin mai karbar haraji, kuma irin harajin da ake cinyewa talaka baya mora. To duk wanda suke wannan, wasu sun ce sahibi mukthin shine wanda an tare ka, ka ba da haraji, shi kuma saboda yana da kaki ko yana da wata alfarma ta gwamnati, sai kuma tare ka yi sake ta, sai ka kuma bashi wani haraji, sahibu muksin. Wasu kuma suka ce a sahibu muksin shine wanda ake amfani da shi wajen tattaro haraji, kuma cinyewa ake, ba talaka ake, ba a yi wa talaka titi, ba a gyara masa famfo, ba a gyara masa wuta, ba a masa komai, kawai wasu ne suke kasawa, kowa ya ɗebi nasa da kuɗaɗen da aka matsi talakawa da sunan haraji. To duk wanda yake tattara wannan shine sahibu mukthin. Irin zunubin da ya samu shine irin zunubin wanda aka yi masa laifi, aka ce ya yafi, aka nemi hanzu, aka zo aka gabatar da uzuri ya ki karba. Wannan hadithin Ibn Majah ya ruwaito shi a cikin Al-Adab, hadithi na 3718, Imam Tabarani a cikin Al-Kabir, hadithi na 2256, Imam Al-Baihaqi cikin Shu'abul Iman, hadithi na 7334, Abu Hatim Ar-Razi a cikin Al-Ilal yace hadith, a cikin hadithi na 2462 yace wajadtu li hadha al-hadith aslan, Abu Hatim Ar-Razi yace na samu asalin, wato wannan hadithin yana da asali, fa sakana qalbi, sai zuciyata ta natsu, sai na ji nutsuwa da na samu cewa wannan hadisin yana da asali. Wa sahahu Suyuti, Al-Hafiz Suyuti ya inganta wannan hadisin fi saghir a cikin Jami'u Saghir, hadisi na 8475. Sannan Imam Abu Dawud ya ambaci wannan hadisin hadisi na 492. Ibn Abi Hatim hadisi na 69. Dukkaninsu sun ruwaito wannan hadisin, shi Abu Dawud da Abu Hatim Razi, Ibn Abi Hatim kai duk sun ruwaito shi a cikin Al-Marasil dinsu. Al-Busiri a cikin Mijma'iz Zawaid mujalladi hadisi na 1307 ya ce rijaluhu thiqatun illa annahu mursal, sai dai wannan hadisi mursali ne. Sannan Ad-Dailami shi ma ya ruwaito shi a cikin Al-Firdaus hadisi na 2088. وضعفه الألباني في غاية المرام سيدي ببما لمن حديثي شك ناصر الدين الألباني يا رونا لو أن حديثاً أتكين غاية المرام شرهي كو تعليك وأن اللتا فيناء الحلال والحرام أشافي نتريه لدشاؤه إصلاح ذات البين تصوراً الأمم المسلمية أخير ود سكي إيه تاكا وإن أنسى مؤلاك تايس آمي سكان وانا دواني سوكم شيطان يا رقايا جاسو kuma sun yi zurfi a inda ya ja su, ba wanda yake kokarin ya ba dan uwansa hakuri a shirya. To ƴan uwa al'ummar musulmi kar su zura musu ido, domin sun doshi ramin halaka, bai kamata a kyale su ba. Da haka akwai rawar da sauran jama'a da suke rayuwa da su za su iya takawa, shine malai ce islahu zatul bayn, daidaita da kuma sasanta da kuma gyara tsakani in an samu alaka ta yi sani. Wa idha kana 'alal mutakhasimain, wa idha kana 'alal mutakhasimain, tabbataccen abu ne, wajibi ne akan waɗanda suka yi rigima, suka yi fada, suka yi husuma da juna, an yi safiya ma bainahuma, su daidaita tsakaninsu, su huce, su daidaita tsakaninsu. Waqafan li muqtadal ukhuwa, duba da salo irin na ƴan uwantaka na musulunci, ka tuna cewa wannan da kake gaba da shi dan uwanka ne musulmi, yana da haƙƙoƙi masu tarin yawa a kanka, kai ma wannan da kake ta gaba da shi in ka ganshi kake dauke kai dan uwanka ne. Akwai inda kuka hadu fa za ku iya hadewa, yanzu kuka yi kudu kaje kaga kauyen da kuke, kaje neman abinci ko neman kudi, shi ma yaje neman kudi, aka waye gari duk gaba ɗaya ku kadai ne musulmi, shiryawa fa za ku yi ba nan arha, kaga duk ga ku nan musulmi ne, kowa mai sallah ne, shi yasa kake ganin gaba wata abar yi ce. Ka duba ka tambayi duk masu kudu, ba ma ruwan, ba ma wata rigima ta addini in ka je can, kawai Allah Allah kake, Allah ya nuna ma mutum yana sa goshin sa yana sallah, dan uwanka ne kawai, shi za ku yi shawara, in ba ka da lafiya shi zai zo ya kai ka asibiti, in ka samu matsala shi zai zo ya jajanta ma, ko in an daure, in an kama ka, police sun kama ka, shi zai je ya yi bailin ka, kawai zaman can ne ya hada ku, yanzu kun yadda ƴan uwan juna ne, in kuka dawo gida ne kuma kowa yake kama gabansa. Akwai wani bawan Allah da ya taba bani labari, yace ko a Ingila ko wata kasa da yake karatu ne ya kai shi ko wani course yaje yi, yace wallahi ran da ya ga musulmi karfiyan da ka san, yace ba zai iya kwatanta farin cikin, saboda shi kadai yake sallah, ba masallaci ba jam'i, shi kadai yawa ya gani yake sallah, yace wata rana kawai sai ya hangi wani yana sallah, yace kakka ji farin cikin da ya wato mamaye zuciyata da naga dan uwana musulmi mai sallah, yace ni ba ma san dan wace kasa bane, ba magana cewa dan kasan mu ne mai yare irin nawa ne launin fatan mu dai, kawai musulmi ne na ganshi yana sallah, dan uwana ne kawai, domin duk sauran ba masallata bane, shi kadai na gani yana sallah, amma mu nan arhad da muka gani duk gaba ɗayan mu masallata ne, shi yasa haka ke jan zare tsakaninka da dan uwanka, ayi ayi ku shirya, kake ganin ba matsala, ba ku shirya ba. Aka wajibi ne saboda ƴan uwantaka ta musulunci, in an samu rashin jituwa su sasanta tsakaninsu. Fa inna alal mujtama'i wajiban akhar, domin al'umman musulmi suna da wani wajibin na daban da aka dora musu. Fa innal mafhuma, domin abinda musulunci ake so a fahimta game da shi, annal mujtama'il islami, annal mujtama'al islami, wato jama'ar musulmi, muslim society, ma'ana al'umma ta musulmi, mujtama'un, a yanda aka san al'ummar musulmi sun haɗu ne, mujtama'un suna haɗuwa da juna, ana haƙuri da juna a cigaba da mu'amala da zamantakewa, mutakafilun, suna kulawa da juna, kowa yana caring ɗin ɗan uwansa, muta'awinun suna taimakekeniya a tsakankanin su duk wanda ga ya gaza za a taimake shi duk wanda yake neman a samu shi za a samu shi duk wanda ya fada za a cafko shi wannan shine al'umma musulmi haka take wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya bada gudunmawa kaza dan a tashi wani abu a ci gaba da tafiya akai wannan ita ce al'umma musulmi bala yaju a karkashin haka baya halatta kenan lahu ga ita jama'ar musulmi an yara ba'adha abna'ihi al'umma musulmi taga wasu ƴaƴayenta yatakhasamuna suna rigima aw yataqataluna ko suna fada wa huwa yaqifu mawqifal mutafarrij alhalin shi yana tsaye irin tsayuwar wanda yake mai raba fada haka yake kamata ya zama wani da wani san abin to al'umma ƴan unguwa ƴan layi sai su hadu abokan juna da suka san cewa group din su dai su goma su kaza amma mutum biyu sun samu matsala to wannan rabuwar wajibi ne akan su ga sun haifar da sasanci da maslaha tsakanin wayannan da suka gaza sasanta kansu an fahimta da haka ba daidai bane sauran al'umman musulmi wa huwa yaqifu su tsaya mawqifal mutafarrij irin matsaya ta wanda kamar shi bai shafe shi ba abun ba ruwansa tarikanin nara suna ganin wuta su batta tazdadun dila'an tana ƙara fashewa tana ƙara haɓaka tsakanin wani da wani wal kharqa baraka yazdadu tisa'an tana ƙara fadada kuma mutane sun zuba ido suna kallo sai dai kawai an zauna fa tsakanin wani da wani fa ba a ga mu ci kai baka sani ba ai wannan shekara su uku ke kai iya gulmar da kai iya kenan wace gudunmawa ka bayar dan a katse wannan gabar da suke yi in ka gaza da kai magana kai ba saurare ka ba dawa ka taro a zo a yi musu taron dangi dan a nuna musu ramin da suka kama na halaka ne yana daga cikin wuraren da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in an yi ƙarya ma dan asulhunta juna babu dai asulhunta su ba ko cikin wurare guda uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta mana mu yi ƙarya akwai sulhu tsakanin mutane ka tsaro zance da ba haka abun yake ba ka zo dan ka kwantar da hankalin shi wanda yayi zafin da yawa ka ce duk wannan zafin da kake wani duk inda ya zauna ya banka yake wani duk inda yanzu ma ya riga ya yanke cewa ko za ka yi masa menene in ya hadu da kai sai kun gaisa kuma yana nan ma yana ga yayi ya ware wani abu na alheri ya ce zai aika ma gida duka shi shirye abubuwa in ma kana da kudin duka dinga yi ka aika ka ce in ji wani wannan duk da kake dan yin abubuwan da kake yi lada ma zaka samu kuma ba a yi hakan ba dan a gaya maka cewa sulhu tsakanin mutane alheri ba a san musulmi a zamanto yana da matsala da wani musulmi kuma ka san ita gaba wani irin ciwo ne mai ba shi da dadi saboda duk yanda kake cikin farin ciki da walwala in kaga wanda kake gaba sai a ga fuskar ka abusan kam dari na ba gairar ba dalili kawai kana ta dariya fa amma da ka kalle wani ya tawo sai a ga ka daura fuska wannan ya ce shi ma punishment ne yayi haka shi ma gwana-gwana ne ya zamanto zuciyarka saka yau take baka kwana da kowa ba me ba wanda ya morewa rayuwa irin ka ma aka yi hayaniya ta cacin baki kai ka bata anan ba ka tafiya da ita gida ballantana ta dame ka sai ka huta a kanka amma duk wanda ya ciwo da kai miya ya sha ba wani miya da kai ne ka ciwo kanka to za kuma ka sha miyar ka sha wahala Allah ya sa mu dace bal ala zawir ra'ayi bal wajibi ne ga ma'abuta tunani da hankali wal maqdira da kuma suke da iko da fada aji an ya tadakhalu su shiga li islahi dhatil bayn dan daidaita da kuma sasanta tsakani mutajarridina lil haqq suna masu tsiraitar da gaskiya su fito da gaskiya mubta'idina anil hawa suna masu nisantar san zuciya in sun zo sulhun su barke gaskiya kawai wane gaskiyar al'amari abinda aka karanta mana yanzu kai ne ka jawo abin nan baka da gaskiya ba shi hakuri kai kuma wane kai ne mai gaskiya an kuma danne haƙƙinka amma ba daidai ba amma ka dubi girman Allah ka yi hakuri shi wannan a nuna maka kuskurensa a ingiza shi ya bada hakuri shi kuma wannan a bashi haƙƙinsa a taushe shi ya hakura wannan shine musulunci shi da abinda musulunci yake so ai ba hoje ma yace harshe da hakuri ana saba da aka dole ana zaunar da juna ba yanda za a yi ni in zama kai kai ka zama shi ni daban kai daban shi daban kuma da aka hada mu aka ce mu cigaba da kaga kenan akwai unity in diversity Allah ya san ni dabi'ata daban kai dabi'aka daban amma aka ce mu hada kai mu zauna dan mu cin mu wata bukata ta mu dan mu zauna lafiya mu ji dadin rayuwar ita ma kai sunanka Salisu shi sunansa Musa kai wancan sunansa Isa wannan tanko ya zai su zama daya dole wancan daban wannan daban wancan daban kowa daban wannan mai sauki wannan mai tauri wannan mai raha wannan mai daurewa wannan mai duk haka ake hadu unity in diversity ke duk da muna da bambance irin na dabi'a amma mu zauna lafiya wannan shine dan mu ci ribar zaman juna ni bazan iya rayuwa ni kadai ba kai ma ba za ka iya rayuwa kai kadai ba ko ka ki ko ka so kana bukata ta kaman yanda ni ma ko ina so ko ba na so ina bukatar ka shikenan haka ya kamata da haka wajibi ne sauran ma'abota hankali in aga abin diya ci tira a zo a samu liman a samu mai unguwa a samu wani mai wadata a unguwa a hada tim din su a ce ana so da magidanciwa ne da magidanciwa ne aga abin da yake faruwa tsawon lokaci anya abin ya ci tira ku zaunar da su ku gaya musu gaskiya a ce ana kiran wani a kofar gidan malam ko liman ko ana kiran sa a kofar gidan mai gari ko mai unguwa ko ana kiran sa kofar gidan alajuwa ne ai su ne dawo masu fada aji sai mutun ya fito kawai sai ga liman sai ya ga kuma alaji sai ga yalla bai shi ma wancan yana fitowa sai ga wayannan sune committee to sai ga wayannan suka fada din tunda ashabul ra'ayi ne sannan wal maqdira sai su shiga dan su haifar da sasancin da ake bukata kuma su tsage gaskiya shine mutajarridinal haq mutajarridinal haq su tsage gaskiya mubta'idin anil hawasi nisan su san zuciya kar kuma a zo wajen zaman sulhun kuma yayi san zuciya ga gaskiyar inda take amma a nuna san zuciya a karkatar da ita wani gurin daban kama qala Allah ta'ala kaman yanda Allah ta'ala yace innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun innama adatu hasil mu'minai kawai ikhwatun ba wasu bane face yan uwan juna ko ka yadda ko baka yadda ba duk inda mu'mini yake dan uwan kai ai mun taba faɗa cewa matsalar tarihi ne ba ma riƙewa kuma yake yin nisa shi yasa ba na gane ta ina muka haɗu da kai kai ma ba ka gane ta ina kuka haɗu da malam Umar shi ma ba zai iya gane ta ina suka haɗu da malam Adnan ba zai iya gane ta ina suka haɗu da mai sai da kifi ba amma duk gaba ɗaya mu kullukum min adam sai dan aljani ne kai to kuma shi ma jinsin aljanin ai shi ma amma in dai dan adam ne kai daga adam kake wa adam khuliqa min turab amma ta ina muka haɗu ila tsakani na da kai kaka na 12 ne da na rike tarihi zan gane mun haɗu da kai ai kaka na 12 tsakaninka da wani a kaka na 31 kuka haɗu ba dan tarihin yayi nisa ba za ka gane shi dan uwanka ne zaka kai gaba da dan uwanka kai gaba sai muka dauka kawai tunda bamu san wannan ba ni na fito daga can kai ka fito daga nan sai muke ganin ba wata alaka to ko ba wata alaka shi addinin ba alaka bace shi sa Allah ta'ala yace innama almu'minuna ikhwa indai mu'minai ne fararan su da bakaken su yan birnin su da yan kauyen su yan uwan juna ne fa aslihu baina akhawaykum Allah yace ku gyara ku sasanta tsakanin yan uwanku yan uwantakanku wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah la'allakum turhamun dan Allah ya muku rahama ya jikanku wa kad bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani a cikin hadithin sa fadla hadha al-islah falalar irin wannan sulhu wa khatir al-khusumati wa shahana kaman yanda manzon Allah yayi bayani game da hadarin husuma wa shahana da gaba faqala manzo Allah yace ala adullukum shin wai kuna so in nuna muku ala afdala akan abin da yafi falala min darajatis sala fiye da darajar sallah wasiyam fiye da darajar azumi wasadaqa fiye da darajar sadaqa kuna so in ga muku abin da duk yafi su daraja da falala qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce fada mana ya maikin Allah qala islahu zatil bayn sulhun ta tsakani kaji wai ka daidaita tsakanin wani da wani ka sulhunta tsakanin mai gida da matarsa ka sulhunta tsakanin ɗa da mahaifinsa ka sulhunta tsakanin makwabci da makwabcinsa amini da amininsa ladan yafi sallah yafi azumi yafi sadaka fa inna fasada zatil bayn manzo Allah ce domin kaga fasadi zatil bayn gurbacewa da lalacewar alaka tsakanin juna hiyal halikatu ita ce mai askewa la aqulu innaha tahliqur sha'ra ba ina cewa wai ita gaba tana aske gashin kai bane a walakin tahliqud dina sai dai tana aske addinin mutum ne shi yasa duk wanda ko ya bada gudummawa dan kar a aske addinin mutum ladan da ya samu ba dan kankani bane wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad ɗinsa hadithi na 27508 kuma isnadin sa sahihi ne Imam Tirmidhi a cikin Sifatul Qiyama wa Raqa'iq shi ma ya rawaito shi hadithi na 2509 wa sahahu ya kuma inganta shi Imam Abu Dawud a cikin Al-Adab hadithi na 4919 wa sahahu Al-Albani sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Gayatul Maram shafi na 414 hadithin Abi Darda wa qad harrama Allahu fil ayati allati dhakarnaha jumlatu ashiya to sai mu tashi a daidai wannan gaba dan jumlatu ashiya din shine abin da zamu kawo lokaci yayi abin da muka karanta yayi zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko cin tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin